ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارك البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجي زاكي شوانا قرينا كانوا أولا يمتشينا لربا دراء الخبيس أيوة 23 ga watan Jumada al-Ula hijrar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 1 miladiya ta 2019 wannan majalisi da muke karatu cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib wallafar mashhur malamin nan al-Imam شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وانا شيني درس منا قريدة قومة تشكم وانا للتافي إلا ذا متاشي كم فصلين قومة شابكوي الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم وتذكري نا ثنن bacin rai da ainihin tsananin bakin ciki da damuwa da kuma wato damuwa da bacin rai. Waɗannan kalmomi guda hudu kalmomi ne wanda suka yi tarayya a cikin ma'ana ɗaya, duk da cewa akwai ɗan bambance-bambance kaɗan a cikinsu game da za mu yi bayani. Wannan fasili yana magana akan abin da ya kamata mutum ya faɗa yayin da yake cikin damuwa, yake cikin ɓacin rai da tashin hankali. Al-karb da al-ghammu da al-huznu da al-hammu dukkaninsu kalmomi ne waɗanda suke tarayya a cikin ma'anar wato ɓacin rai da baƙin ciki. Sai dai kamar yadda aka sani cewa a harshen Larabci akan samu ɗan bambance-bambance akan kowace kalma. Waɗannan kalmomi Abu Hilal al-Askari a cikin littafinsa Al-Furuq, Al-Furuqul Lughawiyya, ya ambaci bambance-bambancen da ke tsakaninsu. Na farkonsu shi ne al-ham, wato shi ne matakin farko. Al-hammu yadda Abu Hilal al-Askari yake cewa abinda yake nufi shine mutum ya zauna yana tunanin yadda zai kawar da wata damuwar da take tare da shi, ko kuma ya samar wa kansa wani abinda yake sha'awa. Wannan damuwa da zai yi, ta yaya zai kawar da wani abinda yake tare da shi da baya so, ko kuma ya za a iya samu abinda yake so da baya da shi, wannan damuwar ita ce suke kira al-ham. Al-hammu ya ce al-ghammu kuma shi kuma abinda yake nufi damuwa ce da take samun zuciya ta aukuwar wani abu mara daɗi da zai faru ga mutum, ko dai ya auku ko kuma yana tunanin aukuwarsa nan gaba, ko yana tsammanin zai auku. Wato ko dai ya auku ko ku a'a nan gaba yana sa wato sa tsammanin aukuwarsa, ko kuma a'a kwakwalwarsa tana gaya masa cewa abin da zai auku kuma bai da kyau. To wannan damuwar da zai shiga ta wannan abin da ya same shi ko yake tunanin ya zai same shi, wanda shi suke cewa al-gham, kamar yadda shi Abu Hilal al-Askari ya faɗa, ya kirawo shi cewa ma'anan yanqabidul qalb ma'ahu wa yakunu li wuqu'i dararin قد كان أو توقع ضرر يكون أو يتوهم أو يتوهمه. sai kuma al-huzn. Al-huzn shine yayin da al-ghammu yayi tsanani, idan ya tsananta to shine yake zama al-huzn. Kaga bakin ciki ne idan ya tsananta, ko bacin rai ne idan ya tsananta, to shine ake cewa al-huzn. Wato ya kai wani mataki wanda zai sanya mutum cikin gadari. Kalmar al-huzn sun dauko ta ne daga al-ardul hazan, shine al-ghalidus salb, ƙasar da take mai tsandauri, mai tauri, ita take cewa al-hazan. Akasin as-sahl take jigawa, wadda ba wacce take tsaura ba. Shi daga nan suka samu kalmar al-huzn. Al-karb shi kuma mataki ne na tsanantar al-gham. Kaga al-gham tsananin al-huzn shi yake zama al-gham. Abin al-huzn tsananin al-gham yake zama al-huzn. To al-karb kuma tsananin al-huzn shi yake zama kuma al-karb. Saboda kaga dukkaninsu sun yi tarayya akan bacin rai, sai dai kalmomin ana amfani da su kowanne gwargwadon yadda wannan bacin rai ya tsananta, ko bakin cikin ya tsananta, tun daga damuwa har ya zama bacin rai, har ya zama bacin rai mai tsanani, har ya zama bacin rai mai tsananin gaske. Sai zama bacin rai mai tsananin gaske shine al-karb. Ibn al-Qayyim a cikin kitab ad-da'u wad-dawa ya faɗi bambanci tsakanin al-hammu da kuma al-huzn, inda yake cewa shi al-hammu shine damuwa akan wani abin da zai cutar da kai nan gaba da kake tsammanin zai faru. To kana tunanin abin zai iya faruwa wanda zai tare maka da hankali, to wannan damuwar ita ce al-hammu. Al-huzn kuma kaga al-hammu ma yustaqbal kenan, al-huzn kuma shine ma maba, abinda ya riga ya wuce, wani abu ne na bacin rai, na rashin, na damuwa ya samu mutum ya riga ya wuce. To abinda yake yi a lokacin na yake ji a lokacin na damuwa shi ake kira al-huzn. Saboda kaga shi ya bambance su ne bi itibarin waqti, bi itibarin zaman, duba da lokaci, abinda ya riga ya wuce, abinda ake tsammanin faruwarsa, ake cikin ɗarɗar da damuwa kan zai faru, shine al-ham. Sannan shi kuma al-huzn shine abin da ya riga ya wuce, wanda ya jefa mutum cikin damuwa. Wannan shine bambancin da bambance-bambancen da Ibn al-Qayyim ya ambata a cikin littafinsa ad-da'u wad-dawa. Rayuwar ɗan adam a nan duniya dole za ta yi karo da damuwa da baƙin ciki, ba yadda za a yi mutum ya fara rayuwarsa har ya ƙare, har ya ko bai yi baƙin ciki ba, sai dai idan daman can bai zama wato ya mallaki hankalinsa ba. Amma idan har ya mallaki hankalinsa, ya san daɗi, ya san rashin daɗi, to za a ga alamar farin ciki tare da shi wani lokaci, za a ga kuma alamar baƙin ciki tare da shi wani lokaci, shi kansa zai san da haka. Wannan rayuwar duniya haka ta gada, kuma ɗan adam ba zai bar wannan ba sai lokacin da ya shiga aljanna. Tunda ƴan aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbi laghafurun shakur, ce godiya ta tabbata ga Allah. Bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa. Ashe kaga bai da za a rabu da damuwa matuƙar ana gare. In yau kana jin daɗi, gobe za ka zo kuma ka ji ba daɗi. Saboda ɗan adam ba zai rabu da wannan ba. Kuma duk matsayin mutum ba wai wani rashin ko imani ko rashin nagarta ce za ta sa mutum ya ji baƙin ciki ba. Duk matsayin mutum, duk girmansa, duk darajarsa, duk martabarsa, duk kusancinsa ga Allah, Ubangiji subhanahu wataala na iya jarrabarsa da wannan baƙin ciki a wasu lokuta. Sai dai kawai bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba shine abinda baƙin cikin zai ja shi gare shi. Idan mumini ne, baƙin cikinsa da damuwarsa ba za ta kai shi ga halaka kansa ba. A amma wanda yake kafiri ko wanda bai san Allah ba ko wanda ya manta Allah to babu abinda bakin cikin nan ba zai iya kai shi gare shi ba har zai iya kai shi ma ga ya halaka kansa kamar yadda muke gani annabawa kansu Allah ya gaya mana cewa yana jarraba su da damuwa da bakin ciki wasu lokuta saboda wasu dalilai annabi yaqub alaihi salam issarsa da lokacin da ya rasa ɗansa da ya fi so shi ne annabi yusuf alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa wannan damuwa wacce ya jima a cikin ta har sai da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa annabi yusuf alaihi salam wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kadhib Allah ce wa tawalla anhum ya juya ya rabu da ƴaƴan nasa wadanda suka kawo suka jaza masa wannan tashin hankali ya juya baya ya kyale su qala ya asafa ala yusuf ce ina matukar takaici da bakin cikin rashin yusuf wa biyaddat aynahu idanansa suka yi fari fat wato alamar wato har saboda yawan kuka har ya makanci baya gani min al-huzni saboda bacin rai wa huwa kadhim yana makare da bacin rai a zuciyarsa har yake cewa inna ma ashku basri wa huzni ila Allah ina kai kukan damuwata da bakin ciki na zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi Musa alayhi salam Allah ya gaya mana cewa ya kubutar da shi daga damuwa wanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna muka kubutar da kai daga damuwa damuwar da ya shiga musamman lokacin da ya ga ya kashe kibbiyin nan wannan dan gidan fir'auna da ya samu suna fada daga isra'ile garin ya raba su ya naushi wannan bakibbi har ya kashe shi wannan damuwa ya shiga damuwa kwarai da gaske akan wannan saboda bayyanar kisa ba amma gashi kisa ya faru to shine Allah subhanahu wataala ce wannan jainaka min al-ghammi muka kubutar da kai daga wannan bacin rai da ka fada ciki Allah ya tsirar da shi daga fir'auna kuma ya yafe masa wannan laifi da yayi haka nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da ya dawo bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa na kwana 40 da za a bashi littafin at-taura ya bar banu isra'il tare da ɗan'uwansa haruna da ya dawo bayan kwana 40 sai ya zo ya same su suna bautar ɗan mareki babu shakka dole abin ya masa ciwo ƙwarai da gaske mutanen da ya tsirar da su daga babban maƙiyinsu wani hamshaƙin azzalimi ya kubutar da su ya ɗora su akan tauhidi kwana 40 rak da ya baya cikinsu har sun koma bautar ɗan mareki shine Allah subhanahu wataala ce wala ma raja Musa ila qaumihi ghabbana asifa hala bi sama khalaftumuni min ba'di to lokacin da Musa ya dawo Allah ce lokacin da Musa ya dawo a fusace yana cike da bakin ciki ghabbana asifa a fusace yana cike da bakin ciki kaga Allah ya sifanta shi da wannan sifa ta damuwa da bakin cikin da ya same shi haka nan Annabi Lut alayhi salam kissa lokacin da mala'iku suka zo masa gidansa da niyyar su gaya masa cewa Allah zai halaka alƙaryarsa saboda al'ummarsa saboda sun ƙi imani da shi sun ƙi barin abin da suke yi ganinsu bai kuma san mala'iku ba ne ga su da sifa kyakkyawa mutane kyawawa sun shigo cikin wani alƙarya a matsayin baƙi babu shakka mutanensu da ya san su da neman maza babu shakka za su jifa shi cikin damuwa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa a wannan lokacin annabi Lut ya damu ƙwarai da gaske ya shiga damuwa walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa yayin da manzanni suka zo wa Lutu alaihi salam si'a bihim wato ranshi ya hankalin shi ya tashi da ganinsu wa dhaqa bihim zar'a ya shiga takuruwa ya shiga matsuwa sosai da suka ga damuwarsa sai suka ce la takhaf wa la tahzan kakka ji tsoro kada kuma kai bakin ciki kaga ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da wannan bakin ciki hakanan annabi Yunus alaihi salam kissar sa bayan ya baro mutanansa yayi fishi ganin yadda yake ta kokarin ya jawo su zuwa ga hanyar Allah suna ta baudewa su ta bijirewa yayi fishi ya bar su yazo kuma Allah ya jarrabe shi kifi ya hade shi to shine Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana ya ansa masa addu'a ya kubutar da shi daga damuwa fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin fastajabna lahu sai muka ansa masa addu'ar da yayi sai muka kubutar da shi daga damuwa daga bakin ciki da ya fada ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ayoyin alqur'ani suna nan da dawa da suke nuna irin damuwar da ta shiga a dalilin mutanansa dalilin Qurayshawa wanda yake tafafutukar yadda zai jawo su ya dawo hankalinsu zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da barin bautar gumaka amma suna ta bijire masa har ma suka kai ga fara gallaza masa shi da mutanansa bayan sun ki imani kuma sun hana waɗanda za su yi imani su yi imani to wannan damuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ita alqur'ani cewa abinda suke yi din yana damunsa kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lakinnahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun Allah ce kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun muna da tabbas muna sanin cewa abinda suke faɗa suke gaya maka ce maka mawaki suke maka matsafi suke maka boka wannan yana bata maka rai yana sa ka damuwa la yahzunuka alladhi yaqulun ce yana sa ka damuwa ce wala yahzunuka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadhurru allaha shay'a yahzunuka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ايوه ga ya mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ta damuwa da irin maganganu da yayi ta ji daga wajen Qurayshawa wala yahzunka qawluhum wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun muna sane da cewa rijinka yana samun kunci sosai da abinda suke faɗa wato maganganun da suke faɗa yana sa ka rika jin kunci a kirjinka ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون كذا كذا مدسو كذا كما كزما cikin kunci game da abin da suke kullawa suke kullawa na makirce makirce haka Allah subhanahu wataala ya lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam wala allaka basu nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka kashe kanka ne saboda sun yi imani da wannan alqur'ani da kazo musu da su dan bakin cikin da kake ji to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ayoyi da dama su tabbatar da wannan cewa Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da wannan abu na bakin ciki haka dan mutanen kirki da dama ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya jarrabe su da wannan bakin ciki ummu Musa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da ta haife shi aka ce da ita ta sashi a cikin akwati ta jefa shi a cikin ruwa yana jariri domin ya samu ya kubuta bayan ta jefa shi ta dan shiga damuwa da Allah yake sifanta damuwa ta ce in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ce iris ta ma je ta bayyana shi ta tuna asirin ma ba dan mun daure zuciyarta ba da yarda da yakini da cewa Allah ya mata alkawari kuma zai cika mata wannan alkawari amma ta shiga damuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce faradannahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan muka dawo mata da shi dan ta yi farin ciki kuma ta daina bakin ciki kaga Allah ya gaya mana cewa ya jarrabe ta da wannan ummu Isa Maryam alaiha salam dama haka lokacin da ta samu cikin annabi Isa alaihi salam ta shiga taraddadi da zullubi irin yadda mutananta za su kalle ta da irin maganganun da za ta ci da har ta zo ta zauna a ƙarƙashin itaciya tana tunanin ma ina ma ina ma ita ba Allah bai ma halicce ta ba ina ma ta mutu fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ƙarƙashinta kirawo ta cewa kada ta yi bakin ciki la tahzani kada kai ta bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangiji ya sanya miki ruwa mai gudana a karkashin ki Allah ya gaya mana sayyidina Abubakar siddiqu hadhihi al-umma lokacin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin kogo a lokacin da Qurayshawa suka bi su suna ƙoƙarin yadda za su kama su sun sanya diya mai tsoka ga dukkan wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ko matacce ko ya kawo sayyidina Abubakar da rai ko amace sanya diyar raƙumi 100 masu san abin duniya suka bazama kowa yana so ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko Abubakar ya samu wannan har suka zo kusa da kogon da Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam suke ciki Abubakar hankalinsa ya tashi ya shiga damuwa ganin cewa akwai yiwuwar su gansu tunda su suna ganin su Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali zai kula da sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu kaga la tahzan yana cewa yayi damu a lokacin yayi bakin ciki sosai haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ma Allah ya gaya mana cewa ya jarrabe su da damuwa da bakin ciki a wasu lokuta ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون da sahabban da idan aka zo za a fita yaki su ba su da abin da za su hau ba su da abin hawa annabi kuma ya yafe ma duk wanda ba zai bai da abin hawa ko bai da wanda zai bashi aro ko bashi sadaka to in suka zo aka ce babu abin hawa kuma babu wanda zai taimaka muku da abin hawa sai su juya suna ta bakin ciki suna ta kuka saboda ba su da abin da za su bayar ko kuma za su sayi abin hawa su bi annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud Allah subhanahu wataala ya gaya mana sun ba anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asa irin waɗannan da yawa suna faruwa Allah subhanahu wataala yakan sa wa dan adam da shi kaga babu wani wanda yafi karfin ya shiga cikin damuwa ta damuwa wannan ba ita ce take nuna cewa mutum ya samu nakasa ba wato tawaya ba a gurin Allah dan ya samu kansa cikin damuwa kuma ya damu da annabawa sun samu kansu cikin damuwa salihan bayi sun samu kansu cikin damuwa kuma da wani ɗabi'a ce jibilla ce da ita Allah ya halicci dan adam mashair ne da ka san farin ciki haka shi ma bakin ciki yake za ka yi farin ciki haka za ka yi bakin ciki so waɗannan abubuwa duk ba abu ne za su tawaye mutum ba wani lokaci a lokaci ɗaya za mutum zai iya shiga farin ciki ya da ya shiga bakin ciki ko ya shiga bakin ciki ya shiga farin ciki a lokaci ɗaya gwargwadon abin da ya bujuro masa muna tuna kissar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yassa Fatima kamar yadda Bukhari ya ruwaito da waninsa yayin da Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana muna zaune mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam mu duka mun hadu a gabansa sallallahu alaihi wasallam id ja'at fatima tamshi la tukhti mishiyataha mishiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga fatima ta shigo tana tafiya da kaga tafiyar ta kaga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci in jina na Aisha tafiyar ta bata kuskure tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam farahaba biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala marhaban bibnati annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata maraba shi maraba da yata fa aq'adaha an yaminiha wa an yasarihi ya zaunar da ita a damansa ko a hagunsa Aisha ta ce fa sarraha fa bakat sai annabi ya gaya mata wata magana ya rada mata wata magana sai aka ta fashi da kuka ثم سارها ثانية فضحكت sai kuma yi mata rada sai kuma ta fashe da dariya lokaci guda ga ta yi kuka kuma lokaci guda kuma ta yi dariya har ma sai da tuna Aisha ta bi ta take cewa azamtu alayki min mali alayki min haqqin لما أخبرتني مما ضحكت ومما بكيت take cewa ina hada ki da Allah saboda haƙƙin na da yake kanki sai ki ga mu me yasa ki kuka me yasa ki dariya sai Fatima radiyallahu ta'ala anha tace da ita wallahi la ufshi sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan bayyana sirrin manzon Allah ba inda yana so ku ji ba sai faɗa da ƙarfi ba ai duk suna zaune tunda bai so ya faɗa da ƙarfi ba ya faɗa min da gani sai shi kuma ki zo ki ce gaya miki ce wallahi ba zan gaya miki ba to sai bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati sai Aisha ba ta manta da kissar ba za ta ki dawowa ta ce to ina dai haɗa ki da Allah da kuma haƙƙin da ke tsakanina da ke matar mahaifiyarsa matar mahaifinta ne duk da dai Fatima ta girme ta amma dai tana ta uce ta ce to sai kin gaya min ta ce amma al'an fa na'am amma yanzu zan iya gaya miki tunda manzo Allah ya riga ya koma ga Allah shi da farko ya faɗa min cewa mala'ika Jibrilu yana zuwa masa duk shekara suna bitar alƙur'ani a azumi amma ya ce wannan shekarar ya zo masa sau biyu ya ce abinda nake tsammani ajalina ne ya matso da jin haka sai Fatima ta fashe da kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga damuwarta sai falamma ra'a jazai da ya ga damuwata sai ya sake ce mun ama tardaina an takuni sayyidata nisa'il alamin ko sai ahli janna fa dhahikat ce ba za ki gamsu ba ki zama ke ce shugaban matan aljanna ko matan duniya sai wannan ya sa ta dariya a ruwayar muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma tardaina an takuni asra ahli luhuqan bi ba za ki so ki zama ke ce za ki riga kowa haɗuwa da ni ba to shi ne wannan sai ya ba ta sha'awa sai ta yi dariya to shahid a lokaci guda mutum na iya yin farin ciki kuma yana iya yin baƙin ciki a lokaci guda abubuwa da dama sukan sa mutum ya yi farin ciki wato ya yi baƙin ciki ya shiga damuwa wanda abu ne wanda an san su mafi babban abin da mutane ba su sani ba ko kuma da yawa ba su sani ba shi ne yawan zunubai da saɓon Allah sukan sa wa mutum damuwa za ka samu yana da komai da ake bukata na rayuwar ɗan duniya amma kuma cikin yana fama da cutar damuwa za a je a duba a gaba abin da ya rasa da ci da sha da mahalli da komai yana aiki watakila yana samun gwaɓan albashi amma kuma kullum fuskarsa ba fara'a yana cikin damuwa baya son ganin jama'a baya son a yi masa magana baya son kula kowa to in kaga irin wannan zunubi ne da saɓon Allah zunubi da saɓon Allah shi yake haifar da wannan alka'aba ɗin al-iktiab shi yasa za a ƙasashen yamma waɗanda ake ganin su suka su ne suka ci gaba cigaban mai haƙari jiya suka ci gaba kuma ake ganin cewa suna da dukiya suna da kuɗi suna jin daɗi amma cikin damuwa suke mu a nan da duk talaucinmu da duk damuwarmu mun fi su fara'a mun fi su jin daɗi mun fi su wani daga cikin 'yan uwa da suke da yake zaune a Belgium yake ce mun wani lokaci tura da har tambayar mu suke yi shi bakar fata ne yan uwansa bakar fata yan Afirka suna can suna dan aikace aikacen sa haka suna dan samu abinda bai taka kara karya ba in ka hada da abinda su tura suke samu masu manyan mukamai da kamfanoni da waye shi ba ko ne yace amma sai su rika tambayar mu cewa ku wai wani abu kuke samu ne muka kullum sai muka kuna ta dariya kuna ta murmushi kuna ta fara'a saboda kullum ka kalli fuskar su da baci take saboda suka zo wucewa sai su ga ana ta hira to Bature sai kwana uku hudu biyar ba wanda ya kira shi a wayarsa kai duk talaucinka za ka ajiye waya ba ta kowannan ya isa ya sa mutum damuwa ba wani ruwan kowa da kai ba kula ka ba ka kula kai ma ba ka kula kowa ba shi yasa za ka ga a yadda suke faɗa cewa babu ƙasashen da suka fi kashe kawunansu su yi suicide irin Scandinavian countries wanda su ake ganin sun fi hatta a cikin ƙasashen turai ɗin sun fi kowa arziki amma kuma wato alƙalamin lissafi na masu kashe kansu da kansu a ƙasashen ya fi ko ina yawa haka sai ka ga mutum wani yana faɗa mana cewa za ka ga wani da suka yi makaranta da shi a helicopter ma ake kashe makaranta ƙarewar gata da helicopter ake sauke shi ya shiga aji amma kawai suka ji labarin ya kashe kansa kawai ya sha wata guba ya mutu saboda haka ba komai za ka fassara wannan ba illa az-zunub was-sayyi'at wal-kufr wal-dhalal zunubai da kafirci da bata da ya riga ya mamaye zuciya saboda haka ba za ta samu insharahi ba za ta samu yalwar kirji ba ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هناك الذنوب والمعاصي سابقا الله هنا قادت دداموة تعرض متن قادت دبك انشكي أتعرض متن أيد أبنى hukumar lafiya ta duniya WHO abinda suka faɗa na lissafin waɗanda suke fama da cutar damuwa sai akwai wajen mutum miliyan 350 a duniya da suke fama da cutar damuwa kuma yawancinsu suna ƙasashen turawa ne yawancinsu a galibinsu ba a nan ƙasashenmu na Afirka ƙasashe da ake ganin muna fama da yunwa da talauci da waye da cututtuka a su can dai masu arzikin su suka fi kowa kuma damuwa shi yasa asibitocin da suke magance irin wannan kai yawa to wannan lissafin ma da su WHO suka faɗa bai kai wato adadin basu iya bada adadin duka ba tunda wannan na waɗanda suka je asibiti ne har aka rubuta su aka sa sunan su shi suka iya faɗa amma akwai da yawa waɗanda ba a ma san suna cikin damuwar ba su kai kansu asibiti ba bare har a iya tabbatar musu da wannan cuta don haka bin Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa mutum farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali kana daga cikin abubuwan da sukan jawo damuwa tsari rikice-rikice na zamantakewar iyali to rikicin miji da mata ko rikici na uba da ƴaƴa wani abu ne da ya shafi family yana daga cikin abubuwan da suke haddasa damuwa a cikin wato zukata haka nan matsaloli na lafiya wanda za ka ga saboda rashin lafiya da yake fama da ita zai sa masa damuwa da ɓacin rai ko da yaushe haka nan matsaloli na tattalin arziki su ma suna haddasa irin wannan wani ba su suka sun yi masa yawa ya rasa yadda zai ya warware su ga kuma masu ba su sukan sun sako shugaba wannan damuwar wannan matsalar ta tattalin arziki takan jefa cikin damuwa sau tari haka nan wato mutum ya tsinci kansa an ci amanarsa ko an yaudare shi ko an haince shi musamman ma ga wanda baya tsammanin zai masa shi ma da yakan haddasa damuwa da baƙin ciki to wa zulmu zawil qurba ashaddu madazatan ala an-nafs min waqi' al-husab al-muhannadi shi wani gara a daga takobi a sare shi da wani nashi na kusa ya cuce shi haka nan mutuwar wani ko rashin lafiyarsa wanda yake da matsayi sosai a zuciya to shi ma yakan sa mutum ya shiga damuwa haka nan rabuwa da iyali ko saboda tafiya ko saboda wani dalili shi ma yakan jiri cikin damuwa lokaci aiki ya muku mutum yawa kuma mutum ya kasa yadda zai yi ya iya yin ayyukan nan a lokacinsa shi kansa yakan zawo mutane damuwa haka nan rashin dogaro ga Allah shi ba yana jawo mutum ya shiga cikin damuwa ko da yaushe. Wannan suna cikin asbab da suke jawo damuwa. Idan damuwa ta yi tsanani tare da mutum, takan sa masa matsaloli da yawa, ta sa shi ya kasa cin abinci, abincin ma ya daina jin daɗinsa, wanda kuma zai shiga cikin wani yanayi na rashin bacci ko ƙarancin bacci saboda damuwa, da wannan zai sa shi ya zaɓi al'uzla, baya son shiga jama'a, baya son hulɗa da kowa saboda baƙin ciki da damuwa. Hakanan damuwa takan iya haifarwa da mutum ya rasa kuzarinsa, saboda bai ci ba, bai yi bacci ba, saboda haka lafiyarsa za ta samu matsala. Ƙarshe za ga ya rasa kuzari, ya riƙa zabgewa, a rasa menene dalili. Shi dai ba gashi ba ci da sha aka yi rasa ba, amma kuma gashi yana ta zabgewa saboda damuwa. To wannan ne yasa musulunci ya ɗauki, ya ba wa wannan gaba muhimmanci, yadda za mutum zai ƙoƙari ya ga ya kare kansa ko ya nemi tsaron Allah daga wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo hadisin Anas bin Malik yana cikin sahihain, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan neman tsaron Allah subhanahu wataala daga damuwa da baƙin ciki. Ko hadisin Anas ke cewa ya yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin da Annabi ya ce wa Abu Talha ya kawo masa wani wanda za su yi tafiya tare yana masa hidima, sai ya kawo masa Anas, ce ga Anas nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi a bayan abin hawansa. Anas yake cewa sai na kula abinda Annabi ya fi faɗa na addu'a, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su, na farkon su shine al-hammi wal hazan, wato damuwa da baƙin ciki. Yana addu'a yana cewa Allah ka tsare ni daga damuwa da baƙin ciki. Kaga ashe wani abu ne wanda bawa ya kamata ya riƙa neman Allah subhanahu wataala ya shiga, wato ya masa shamaki da shi. Hanyoyi da dama Ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa al'ummar musulmi yadda zai kare kansa, ko kuma yadda zai magance wa kansa baƙin ciki da damuwa. Na wani abu ne dole da ya same shi, kamar rashin lafiya ce, wanda wannan hanyoyi da musulunci ya faɗa ta fi dukkan wasu asibitoci da za ka je, wani kowace asibiti za ka je a duniya, ba ta baka irin wannan da musulunci ya baka ba. In ka je can bai wuce haɗa mutum da ƙwayoyi ba, da ya ta haɗiya da ya shanye baƙin ciki ya dawo. Dama muhaddi'at ne, suna ba da relief ne kawai, saboda daga aikinsu ya ƙare, ko kuma a wanda ya sayo su ya gama sha, shi kenan kuma damuwar sai ta dawo. Ga wanda zai ji damuwa ya sha giya ko ya sha wani abu mai, ina sakinsa kuma abin da yake ciki, wataƙila ma sai ya ninninka fiye da yadda za a yi ji. To amma musulunci yana baka magani ne da zai magance maka damuwa, musamman ma idan har ta kai a matsayi na rashin lafiya, da mataki ne, kai matakin da za zama mataki na rashin lafiya. Musulunci yana warkar da wannan cikin sauƙi. Ban abu mutum ya yarda ar-ridha bi qada'illah, sai zama yana da yarda da hukuncin da Allah ya hukunta masa. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, sai ce ba abinda zai same shi abinda Allah ya rubuta masa. Wa ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka, abinda duka ga ya same ka dama sai ya same ka, abinda kuma bai same ka ba to dama ba zai same ka ba. Imani da wannan ya ji yadda cewa abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta masa shine zai faru da shi, ba yadda zai iya kauce wa kaddarar Allah, shi kansa yana rage wa mutum shiga damuwa, cewa wannan ita ce kaddararsa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula, tun ya yadda da wannan. Hakanan alqana'a, wato wadatar zuci, abinda Allah subhanahu wataala ya baka ka ji ya wadace ka, ko da kuwa kaɗan ne ba mai yawa ba. wannan ita ce wadata laysa al-ghina bi kasrati al-arz walakin al-ghina ghina an-nafs kamar da yake cikin sayyid muslim da yake cewa ba yawan kadarori shine wadata ba wadata shine wadatar zuciya domin idan ka sawa zuciyarka kwadayin wani abu kuma aka zo abin nan ya ki samuwa to shine sai ya shiga damuwa to amma idan ka gaya wa zuciyarka cewa ba lalle ne dole wannan abu ba baka dauka ka dora aka ba saboda sai ka rayu cikin kwanciyar hankali baka jefa ka cikin damuwa da wulakanci ba Imam Shafi'i yana cewa amittu matami'i fa arahtu nafsi fa inna an-nafsa in tami'at tahun na kashe dukkan wani kwadayi da yake zuciyata na murkushe shi saboda sai na hutar da kaina domin zuciya ko rai idan yana kwadayin wani abu to nan ne yake fada cikin wulakanci to shi ya kashe wannan daga cikin abin da yake kawar da damuwa magance wa mutum damuwarsa akwai ambaton Allah ambaton Allah sawa'un ambaton Allah da zikiri ko kuma ambaton Allah na sallah a sallah Allah subhanahu wataala yana cewa wala qad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin wannan wasfa ce ta magani ne da Allah subhanahu wataala ya sifanta na damuwa damuwa da za ta kai kirjin mutum ya rika kuntata saboda abin da zai kai gani ko ya shiga ko ya same shi Allah ya ce wa laqad na'lamu tabbas mun sani naka yadhiqu sadruka bima yaquluna abinda suke gaya maka yana sa kunjinka ya tukunci to yana saka cikin damuwa sai Allah ya gaya masa magani fasabbih bihamdi rabbik to ka rika tasbihi kana gode wa ubangiji subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah wa kun min as-sajidin ka zama tare da masallata an kira sallah yi sallah shiga tafi masallaci ayi sallah da kai ka tashi da daddare ka yi sallolin nafilu wa'bud rabbaka ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya tiya ka yakin har mutuwa ta zo maka wannan idan ka lizumci wannan to duk wani abu da zai zo na damuwa zai zo maka da sauki ba zai kai ga matakin da zaka takuru ba har ka kasa abin nan al'amalus salih aiki na kwarai mutum ya zama a rayuwarsa yana kokarin ya ga cewa ya aikata abin da yake alkhairi ne ga kansa da waninsa ka kula duk sanda kai wani aikin alkhairi sai ka ji wata walwala a zuciyarka wanda da baka ci ta ba duk sanda za ka yi wani aikin alkhairi ko azumi kai buɗe baki sai ka ji wani farin ciki na musamman haka nan in samu kai cikin dare ka tashi kai wasu salloli sannan ka koma ka kwanta a yinin sai ka ji ka daban to sannan kai wata ibada wacce take ta ta'adda kaga ka taimaka ma wani da yake cikin bukatar taimako ko yake cikin damuwa ko yake cikin matsala kaga cewa a dalilin ka ya burbushi ya jima cikin yana zubar da hawaye a dalilin ka sa shi burbushi wannan zai sa maka kai kuma farin ciki ne a zuciya haka al'amalus salih yana daga cikin abin da yake sa mutum ya tashi cikin nishadi cikin nishadi mun karanta a nan Ibn Qayyim yana gaya mana cewa malaminsa Ibn Taymiyyah da yake zuwa ya same shi da safe yana ta tasbihi inda yake abin nan har yake ce masa Ibn Taymiyyah yake cewa wannan hadhihi ghadwati illa ba ta gadda to wannan shine karin kumallo na idan ban yi shi ba to gaba daya ayyukan ba zan ji dadi ba ma'ana wannan ibadar ita take sa masa karsashi take sa masa kazar-kazar ayyukan da zai zaka ga cewa yayi wani abu to wannan fasili na 17 azkar ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar waɗanda suna taimakawa wajen kawarwa da mutum damuwa ya fita daga cikin damuwarsa da yake ciki ce fi sahihaini an ibn abbasin أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا تكن صحيحين حديث البخاري ومسلم لقى عبد الله بن عباس yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kulu indal karbi yana fada lokacin da yake cikin damuwa yana cewa la ilaha illallah al-azim al-halim babu abun bauta da gaskiya sai Allah mai girma kuma mai hakuri la ilaha illallah rabbul arsh al-azim babu abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al-arshi mai girma la ilaha illallah رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله باب أبن بوتارك سكياسي ألا أبنججن سمي وأبنججن كسا أبنججن الأرش من جرما فتولنا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كسي البخاري المسلم يا كسن جينا ينتا ذكريني كما الدعاء ذا مغني a watar wayar Abdullahi dan Abbas cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karbi ikra abu addu'a yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana wannan addu'a idan yana cikin damuwa haka nan a wajen Muslim kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna wa yaquluhunna indal karbi Annabi yana yin addu'a da su da waɗannan kalmomi kuma yana faɗa su lokacin damuwar sa a cikin sahih Muslim ruwayar wannan hadisi ta hanyar Yusuf ibn Abdullah ibn al-Harith daga Abi al-Aliya daga Abdullah dan Abbas yake cewa kana idha hazabahu amrun Annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya taso masa gadan-gadan ko ya tsananta gare shi wato idan ya shiga cikin wata damuwa ko wani abu ya taso masa mai tsanani ko mai abinda mai wahalar gaske to Annabi yakan faɗi wani addu'a anan za mu ga a waɗannan ruwayoyi an kira abin addu'a tare da cewa in muka dubi lafazin babu addu'a cikin hailala ce da zikiri an bada yabon Allah subhanahu wataala amma an kira shi addu'a Tabari yana cewa wannan zai iya daukar ma'ana wato zai iya daukar ma'ana biyu an kira waɗannan lafuzza da suna addu'a ko dan ana nufin cewa ka gabatar da su yayin da zaka yi addu'a idan zaka roki Allah wani abu ko wata damuwa da ka shiga ciki kake son Allah ya yi maka to kafin ka faɗi addu'ar ka to ka fara da waɗannan lafuzza shi yasa aka kira wasu addu'a shi tana yiwa ya dauki wannan ma'anar ce musamman ma idan muka fahimci cewa a watar wayar ya zo da cewa sun baya da hu sannan ya yi addu'a wato kenan ya nuna ce nan shimfiɗa yake yi da wannan zikiri sannan daga baya kuma sai ya yi addu'a Ibn Hajar yana cewa haka nan ya zo a wajen Mustakhraj na Abi Awana shi ma ya zo da irin wannan lafazi domin a ƙarshensa shi ma ya zo da cewa kana idha hazabahu amrun sai ya faɗi wannan addu'a a ƙarshe sai ya ce thumma da'a wato in ya faɗi wannan zikiri sai kuma ya yi addu'a kenan wannan zikiri shimfiɗa ce ta addu'ar da mutum zai yi daga baya wacce yake da buƙata Imam Tabari yana cewa abinda zai ƙara ƙarfafar wannan ma'anar shine abinda aka ruwaito daga Ibrahim an-Nakhai wanda daga cikin tabi'ai yana cewa idan mutum ya fara addu'ar sa da yabo idza bada'a ar-rajulu bis-sana'i 'ala Allah qabla ad-du'a ustujiba idan ya fara da yabo da yi wa Allah subhanahu wata'ala kirari kafin addu'a sai a ansa addu'ar sa yace wa idza bada'a bid-du'a qabla as-sana'i kana ala raja amma idan addu'ar ya fara kafin yayi wa Allah kirari to yana nan ala raja ko a ansa ko ba a ansa ba, wato dai yana nan bisa fata. To wannan ma'ana ta farko da kabari ya faɗa kenan. Ma'ana ta biyu, yana yiwa ta wannan karan kanta, wato waɗannan azkar ɗin su kansu zama su ne addu'a, domin Allah subhanahu wataala ya san abin da bawansa yake bukata a wajensa. Yayin da bawa yake karanta wannan, Ubangiji subhanahu wataala ya san menene a ransa, mecece damuwarsa, wani irin agaji yake nema a wajensa. Ko bai faɗa ba, in yawa Allah kirari irin wannan, to Ubangiji subhanahu wataala zai ansa masa, ya kuma biya masa bukatarsa. Saboda haka aka kirawo su addu'a, saboda a matsayin addu'ar suke. Idan Umayyah ibn Abi Salt da ya zo wajen Abdullahi bin Jud'an, yana da bukata a wajensa, sai yake cewa azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u idha asna 'alayka almar'u yawman kafahu min ta'arrudika alsana'u. Yake cewa azkuru hajati am qad kafani haya'uka. Ya zo gabansa an san Abdullahi bin Jud'an wani hamshakin mai kuɗi ne, mai wadata ne a jahiliya, ya kasance yana fitar da dukiyarsa wajen taimakawa da ciyarwa da abubuwa da yawa masu yawa. Mun sha magana a kansa a wasu majalisai. To haka shi wani mawaƙi ne, Umayyah ibn Abi Salt, yake yabansa in ya zo wajensa neman bukata, yake cewa azkuru hajati am qad kafani haya'uka. Kunyar kada, wato ina faɗa maka bukata ta, koko kunyar kada nake ji ta ishe ni, domin kai ma ɗabi'arka ce jin kunya. Ina shi mata kal haya'u, yace idza azna 'alayka almar'u yawman, idan mutum ya zo wata rana ya yabe ka, kafahu min ta'arrudika sana'u, wannan yaban da ya maka ya isa, ba sai ya ce ga abin da yake so ba, tunda har ya yi maka kirari. To wannan idan ya kasance mu'amalatul makhluqi fa kayfa tal'aqi, idan haka makhluqi yake da irin wannan mu'amala, to ina kuma ga Allah mahalicci, wanda la ahada ahabbu ilayhi thana min Allah ta'ala, ba wani wanda yake son yabo da kirari kamar Allah. Saboda haka ne ma yake yi wa kansa da kansa kirari. To shi yasa Sufyanu Thawri yace wa hadha makhluq nusiba ila al-karami iktafa bi thana'i an as-su'ali fa kayfa bil khaliqi. Idan wannan mahaluki ne aka ce mu aka nuna karamcinsa, wannan yasa ba sai an nuna ana da bukata ba, ina kuma ga wanda yake mahalicci. Abinda zai kara karfafar wannan ma'anar ta biyu shine abinda yazo na hadisin da Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito, hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'watu zinnun إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. النبي دعوة ذي النون الدؤر النبي يونس ما أبو تشنكيفي يا يندي الدؤى لإتاء ينا تشنكيفي yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, babu abun bauta da gaskiya sai kai, sarki ya tabbata gare ka ni na kasance cikin azzalimai. Annabi ya ce fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun qatt, babu wani musulmi da zai yi addu'a ya roki Allah da ita da wannan addu'ar, illa stajaba Allahu lahu, sai Allah ya ansa masa. To kaga, duba kaga a cikin abinda Annabi Yunus alayhi salam ya faɗa, babu wani abu na roƙo, tasbihi ne ga Allah subhanahu wataala da hailala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bai faɗi me yake so ba, amma Annabi ya kira ta me da'awa, ya kira ta addu'a, fa innahu lam yad'u biha. Shi kaga yaban Allah, yayin da kake cikin wata buƙata kai wa Allah kirari ka yabe shi, shi kansa ana kiransa addu'a, domin kana yin wannan ne da niyyar Ubangiji subhanahu wataala ya baka, ya biya maka buƙatarka da kake da ita a wannan lokaci. Ga mana lokaci yayi, za mu tsaya a nan. abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.